kashe musulmi a cikin Makka. Daga Iran aka ɗibo su, sai da aka wuni ana ɗauki ba daɗi da su suna kashe musulmi a Makka a lokacin aikin hajji. Jama'a, ƴan Shi'a wajibi ne a tashi a tsaida jihadi a kansu kamar yadda ake tsaida jihadi a kan sauran arna, ba su da bambanci. Domin irhabinsu, ta'addancinsu na daga ciki shi ne su firgita bayan Allah a ƙasar Makka don mutane su ji tsoron zuwa hajji. Sun zo a ce, to ai hajjin ba zaman lafiya, an je ƴan Shi'a za su kashe mutane. Yanzu mutane nawa ne suka daina zuwa sallah asuba? Ewa, yanzu wasu limamai sun daina zuwa sallah asuba, kada ƴan Shi'a su kashe su. Da yawa, mutum nawa ne yanzu sun ji tsoronsu? To dama haka suke so, in suka kashe ɗaya biyu sauran sai su daina, su kuma su ta yaɗa ɓarna. A to lokacin jihadi ya yi, 1804 ɗin ɗan fodiyo ta dawo. Ɗan fodiyo jama'a bai yaƙi kowa ba, musulunci ya ta yaɗa fiye da shekara 40, sai aka ce jinin shi ya halatta a kashe shi, duk inda aka same shi a buge a kwashe dukiyar, duk inda aka samu almajiran shi haka. Sai ɗan fodiyo ya ce, to ku tashi mu kare kanmu. Shi ne 1804 da ƴan boko suka yi ƙarya, suka ce wai rana tsaka ɗan hodiyo ya tashi ya yaƙi mutane, ya ƙwace mulki, ya naɗa dangin shi. Ƙarya ne, musulunci yake ta karantarwa har shekara 40 wannan lokacin. Sannan aka zo aka yi wannan fatawa akan cewa jinin shi ya halatta. To yanzu an ce jinin malaman sunna ya halatta, sai a zauna? Ba za a zauna ba. Yanzu ba za ku yi mamaki ba, ku musulmin Najeriya, a kashe bijimin malami a tsakiyar birnin Kano irin Sheikh Ja'far Mahmud Adam, amma a ce ko jan gwanagwada ba a kashe ba, Allah wadaran wannan hali. A ce sarkin Kano saboda wulakanci da ya mana, ko ta'aziyya bai mana ba har yau, ko jaje bai mana ba sarkin Kano, a tsakiyar Kano a kashe malami. Kuma menene ya ja a kashe shi? Takara yake zai tsaya? Shago ya je kama a kasuwa a daidai idan jama'a, inda kowa ba zai samu ciniki ba sai shi? Me yayi? Ya yaɗa addinin Allah. To in sarkin nan sarkin musulunci ne, ya kamata ya fi kowa bakin ciki. Amma ko siyasar yaudara ta zamani ya mana bai mana ba, ya fito gidan rediyo ya ce Allah wadaran waɗanda suka yi wannan abu, sai ja bakin shi ya shuru. Sannan ya kamata duk ɗan Najeriya ya sani, muna jan hankalin shi ya je masallacin kusa da gidan Malam Ja'far, ya ga fitinar da sarkin Kano da gwamnan Kano yanzu suka haɗa, wadda ta fi wadda ta faru, kuma a jira me za ta biyo baya. Shi ne yaushe za a ce ga masallacin Juma'a na Malam Ja'far tsallaken titi, kuma gwamna da sarki sun ba da izini ƴan ɗariƙar Tijjaniya su sake gina masallaci. An gina masallaci cikin wata 6 zuwa wata 8 ga kashe Malam Ja'far. Ana nan kuma za a bude masallacin, wanda masallacin Malam Ja'far in ya cika da sallar Juma'a, hatta farfajiya da filin wancan masallacin tun kafin a yi shi cika take yi. To kuma an ce yanzu an bari su ma su zo su kafa masallaci a nan. Wannan fitina ce sarkin Kano yake hada, kuma fitina ce gwamnan Kano yake hada. Don haka shawararmu, SSS ɗauki wannan rahoton, ita ce shawararmu, ita ce babu shakka akwai buƙatar a declare a state of emergency a Kano with immediate effect. Cikin gaggawa akwai buƙatar a ainihin kafa dokar ta ɓaci a Kano, don abinda zai biyo baya wallahi ya munana. A ce ga masallaci wajen mutum 10,000 suna sallah, sannan kuma a sake cewa an buɗe masallaci ta ƙadi zuwa 3, kuma waɗannan mutanen ba sa shiri da juna. Wannan akwai buƙatar a declare a state of emergency a Kano, kafa dokar ta ɓaci babu shakka. Wannan ita ce shawarar in dai zaman lafiya ake buƙata. Ilhabi jama'a, ilhabi a cikin harabi. A cikin littafin Al-Adabul Mufrad da isnadi ingantacce daga Abdullahi ɗan Umar, yace yana daga cikin ilhabi shine kai kisan kai cikin masallaci. So da haka jama'a, yanzu halin da muke ciki bai gaza daga halin da ɗan fodiyo da almajiran suka samu kansu a ciki ba. Ɗan fodiyo bai zo ya yaƙi kowa ba, mu ma ba mu zo mu yaƙi kowa ba. yawan karantarwa muke yi mu yi wa'azi to tunda an ce jinin mu ya halatta zama za mu kai arna su kashe mu a dole ne mu wa mu tashi a ce hayya alal jihad wajibi ne waɗannan da dan fodiyo ya yake su jama'a suna sallah suna azumi da yawancin su sun yi aikin haji amma saboda sun halatta jinin shi sun ce ba zai wa'azi ba ba zai karantar da alqur'ani ba ba zai karantar da sunna ba ya hada su yake su sarakuna ne da malamai suna karanta risala da qawaidi da qur'ani yake su shi da kanshi ya fadi ku karanta littafin shi bayanu wujubil hijra ala al-ibad wa wujub nasb al-imam wa iqamat al-jihad da kanshi ya fada ya rinka lissafa sunan su da matsayin su da kasashen su kuma yace duk waɗannan sun zama kafirai tare da cewa suna azumi suna sallah suna komai yace ba dan komai ba dan sun koma suna yakar musulmi da ke yada addinin Allah menene malam Ja'far Mahmud Adam yayi menene malam Umar dan Mishiya suka yi suna karantar da alqur'ani da hadisi to wai dan me su kuma ɗan shi'a sun kawo ƙarya zazzaki ya zo ya kasa karanta karatu ba wasali to ga wasu suna karantawa da wasali har suna liiradi to dan me sai turo yace aje a kashe aje a kashe dan haka sakkwatawa alherin Allah ya kai muku laccan mu da muka yi yau kwana hudu a Zaria muka ce to fatawa ta zo daga Sokoto fatawar ku ita ce duk inda aka taba malamin sunna to aje a kashe waɗannan mutane a rusa gidansu a kona su a kona gawarsu ya katinta kenan babu sauran a sake cewa wai ana jiran gwamnati ta yi me za ta yi me suka yi a Kano ba abin da suka yi ba ku da security tare da gwamnatin ku tunda ba abin da ta shafe ku ya shafe ta game da ranku da rayuwarku da lafiyarku da lafiyar malamanku dole ne ku tashi ku tsara malamanku kuma duk inda aka taba malamin sunna kafin labari ya zo to mu ji labarai biyu sun taho ana jana'izar shi kuma ana jana'izar saura to abu yayi kyau da haka wallahi sakkwatawa duk duniya mun jinjina muku kuma duk duniya an jinjina muku wanda kuka yayi daidai kuma wallahi a sani da cewa babu kasar da shi'a za ta shiga sai fitina da bala'i ta barke dan bai yiwuwa ka zo da aqidar da mutane ba sa so kuma ka ce wai ba da lallabi ba da hikimomi za ka yada ta ba wai da karfin tsiya za a kaka ba abinda ya faru a Iran kenan jama'a Iran ba kasar ɗan shi'a ba ce Iran kasar ahli sunna ce fiqhun shafi'iyya suke bi amma aka je rana tsaka lokacin daular safawiyya aka je aka bi rana tsaka aka kashe ahli sunna kakaf sai wanda ya samu ya gudu da matansu da ƴaƴansu dan a kakaba wannan aqidar shine fanan suka yi wannan aqidar ita suke kira aqidar lanƙwame me yake nufi da aqidar lanƙwame wama adraka ma aqidatul lanƙwamiyya ita ce ƴan shi'a in suka zo gari ba sa zuwa masallatan ahli sunna na kace ahli sunna anan ana nufin ƴan izalu da ƴan salafiyyu waɗanda sun san cewa karam bana maganin zoban bana ne sai su tafi masallatan ƴan dariƙa ko masallatan ƴan al'ada su ne za su daga musu kafa to amma abinda muke cewa abinda ya faru a Sokoto ya isa kowa ya gane cewa babu shakka dan shi'a zai iya kashe kowa in dai har za su je masallacin shehu ko bello su kashe malami to ba masa ba, za ku su je masallacin Ka'aba su kashe to ashe wanda duke ganin wannan matsalar ta ƴan shi'a a Najeriya matsalar mu ce mu ahli sunna ko mu masu kira zuwa ga manhajin salaf to wallahi ya kwana cikin kuskure ƴan shi'a cikin plan din su malamin da ke karantar da alloma za su kashe shi kun ga ko baya fassara Allah yake karantawa a wanke ba a san me aka ce ba don me su sun ce matikar ana yada ilimi to aqidar su ba za ta karbu ba dan haka duk mai karantar da ilimi to a share shi a bayan kasa dan a waye gari jahilai ne zunzurutu to shikenan sai a zo a yi musu tatsuniyar gadir kum sai su dauka amma ana karantar da mutane na hau da sarfu da tafsiri da liiradi da fiqh da hadisi mutane ba za su taba karban aqidar shi'a ba to ashe kuwa mun kun gane haka ita kuma gwamnati kullun zata ce zaman lafiya take so kuma bata san hanyar neman zaman lafiya ba shine hanyar neman zaman lafiya duk fitinan ne gwamnati ke maganin shi Allah ya ji gan Abacha lokacin Abacha kana jin wani gari ne ga Delta ne lokacin Abacha akwai ne ga Delta dare daya sai aka je aka yi maganin shi kenan aka zauna lafiya amma yanzu an zo ana neman sulhu da dan Niger Delta da kan an nemi sulhu da waɗannan sai wasu sababbi su taso amma Abacha dai eh ah amma Abacha dai zo fa kada kai to Al-Mustafa ya san fasarar bakin ne kada kai kawai shi ke to slash them all kawai shi ke nan shine ma'ana kada ka shi kuma Al-Mustafa ya san me yake ne kawai aka je aka rufe garin aka ce duk abin da yake tsaye to a kwantar da shi kafin gari ya waye ko gida ko mutum ko bishiya ko kare har kaza in suka ji tayi tsalle sai sun harbe ta duk wanda ya rayu a Ogoniland lokacin to lambo yayi bi kasa amma inda ya mike to sun kawo da shi kafin gari ya waye duk abin da ke tsaye a garin sun kawar da shi shikenan sai kasa ta zauna lafiya sai aka zo yanzu aka ce ana neman sulhu da su dan tarayya to gwamnatin Najeriya wai tana ganin cewa waɗannan mutane wai su ma musulmi ne waɗannan mutane wai yaya za a wai na taba ji wai a nan Sokoto ana cewa wai a raba masallaci daya a basu na shehu daya a basu na Bello ko a basu na wannan zindikanci ne wannan jahiliya ce ba za ta yiwu muna garan a dauki masallacin Bello a ba arna wallahi za mu dauro jihadi tun daga zazzau mu zo mu taya ku wallahi ba ta yiwu saboda haka jama'ar musulmi ilhadi a haramin Allah yana ɗaya daga cikin ayyuka munana da Allah yake fushi da su sannan wa mutbi'un ko wa mubtaghin fil islami sunnatan jahiliya da kuma duk wanda ya kama wata hanya ta jahiliya ya kawo musulunci Allah yana fushi da shi dan haka a aure a aqida a jana'iza a komai ku bar gargajiya ku bar al'ada wa muttalibun dama mri'in muslimin bighairi haqqin li yuhiqahu kama ji karar annabi ya fadi yace haka duk wani mai neman jinin mutum musulmi ba tare da zai raba sabab yana neman ya zai zubar da jinin musulmi yanzu zan zaki tura su yake gari su je su ta monitoring movement din wani ina yake shiga ina yake kaza kwana kaza sai ya aika saboda ya ga in ba da haka ba yanzu fa ta gama kwalewa zazzaki ne ta gama kwalewa ta rikici saboda matsala ce ta faru wannan sai mu zamu iya ba ku labari san me ake ciki ɗaya cikin mabiyan zazzaki ne ya tafi Iran ya je yi karatu mai suna Hamza Lawal da ya je yi karatu da ya dawo sai ya ce to zazzaki jahili ne dan daba ne ya ce in ba dan daba ba wake dukan jama'a wake kashe jama'a ka karantar da jama'a mana to sai fara kwashe wa zazzaki yara yana ne ya kafa dabar shi a Kaduna shi ko to da ya fara kwashe wa zazzaki yara to fa zazzaki shine ya ga abun fa in fa bai hada da kisan malaman sunna ba to abun zai mai yawa don gaba kura baya su yaki ciki ya kama da wuta waje ma ta kama da wuta to wannan shine fa to waɗannan arna wallahi tallahi ina tabbatar muku da cewa wallahi tallahi sai an tashi an daura jihadi akan su a Najeriya ba ka ba wallahi fitinas bata gaza daga fitinar waɗannan da shehu ya yake su a 1804 ba yau shekara 204 Allah ya taimaka jama'ar musulmi wannan hadisi da shine zan cike mana wannan majalisi a yau insha Allah ta'ala idan mun samu sarari a gobe za mu ci gaba da ainihin wannan wa'azi ya jama'a mu ji tsoron Allah game da addinin musulunci mu ji tsoron Allah game da alqur'ani mu ji tsoron Allah game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnonin shi jama'a a cikin hadisin Abu Dauda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace yushiku an tadaa alaikum al-umam an kusa al-umma sitin turundo su yi taron dange akan ku kamata da al-akalatu ila qas'atiha kamar yadda maciya tuwo a gidan buki suke taruwa a kwanan cin tuwo kaje gidan suna ko gidan biki musamman a kauye a fitowa da kartin kauye tuwo mutum 30 su tare akan kwano guda kaga yadda suke cafar tuwo ko ta wace kwana annabi yace an kusa ai muku haka lokacin yazo an yi kristoci sun taso kan yahudawa sun taso mushrikai sun taso sannan ga yan shi'a sun taso musulmi kawai ake fada da su yau a duniya jama'a kowa ya san abin da ya faru ga kasar Denmark suka fitar da wasu cartoons suka fitar da wasu hotuna jama'a waɗannan hotuna da suka fitar da su sun fitar da su ne don cin mutuncin annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam to abin yanzu jama'a yaki ya kasu kashi biyu hala ai mun hakuri minti biyu in faɗi waɗannan sakonnin don sakonni ne na duniya da muke raba su kowa ya ci yakin yanzu akwai physical akwai electronical yakin gaba da gaba akwai kuma yaki ta hanyar na'urorin zamani kamar yadda da ake da alghazul fikri a yaki tunaninka a canza tunaninka akwai website wanda muka yi hosting ga waɗanda suka saba hawa internet sakamakon radi ga Denmark muna fatar kuma su hau wannan website don Allah su je su bincika wannan website an buɗe shi ne domin a yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a kuma haɓaka al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kuma kambama shi ba don komai ba jama'a saboda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin waɗannan abubuwa a takaitan kadaitawa jama'ar musulmi wannan website shine www.rasulallah.net in ka tashi rasulallah din ga spelling r a s o u l a l l a h .net rasulallah.net wannan website an bude shi ne don a bayyana irin munanan abubuwan da kasar Denmark da wasu makamantansu ainihin suka yi sannan makon da ya wuce kasar Saudi Arabia manyan malamai sun yi taro a ƙarƙashin committee babban committee na fatawa da matsaloli na ilimi sun fitar da ainihin fatawa akan cewa haramun ne a yi mu'amala da 'yan kasar Denmark ta hanyar zuwa kasar ko kuma tarban 'yan kasar ta zuwa kasar musulmi haramun ne a saya ko a sayarwa kasar Denmark haka duk wata alaka to haramun ne a yi ta da kasar Denmark jama'ar musulmi wannan ɗabi'a ta kafirai ta cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama da muke fama da ita a yau tana daga cikin matsalolin jahiliya waɗanda suka saka mu a cikin matsalolinmu na yau a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kafirai suna buɗe baki suna zagin annabi amma fa in suka zage shi ba sa sha Ka'ab ibn Malik ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya fatawa aje a ciro kanshi Muhammad ibn Maslama bai zauna lafiya ba sai da ya kawo kanshi gaban manzon Allah ya sa mishi albarka yaushe aka ce ga musulmi jama'a a duniyar nan yanzu Salman Rushdie yana shan ruwa yau shekara nawa Salman Rushdie ya zagi manzon Allah babu wanda zai kundumba lai je gutsuro kanshi in ya so ai mutuwar kasko amma dai bukata ta biya kowa yana son duniya yana kin mutuwa wannan shi ya saka mu a kaskanci da wulakanci muna roƙon Allah ya cire mu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai wannan aure akai muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya albarkaci ango da amaryar baki daya mu ma Allah ya albarkace mu wanda ya samu haka Allah ya sa mishi albarka wanda bai samu dama ba Allah madaukakin sarki ya ba shi dama da wannan nake cewa subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Alhamdulillah rabbil alamin kuma dai abinda zamu ci ango da amarya kun yi rawar gani Allah ya saka muku da alheri kun zama dalili na alheri kun haska kama na zukata kun jawo mana alheri da albarka a wannan dare yau dai mun ji menene ma'anar jahiliya wadda ita ce kishiyar musulunci, kuma mun ji wasu abubuwa da muke a rayuwarmu waɗanda gwaggwaɓi ne na jahiliya wanda aka baro ya kasance muna cikin musulunci kuma suna tare da mu, kuma wajibinmu ne mu yi wanka mu tsarkake kawunanmu da gare su, ya Allah ka taimake mu. Game da bayani na ƙarshe da Malam Muhammad Awal Adam Albani ya yi dangane da mutanen Sokoto, abin da wasu in ƙara masa shi ne cewa mu yadda muka fuskanci sha'anin sabo bid'a ta zamani ita ce shi'a a nan Sokoto, ba shi ne yadda ake gani daga wajen Sokoton ba. Mun fuskanci matsalar shi'a ne ta hanyoyi guda uku, wanda yake zan faɗe su jere da juna, kowannensu ya fi wani ƙarfi kuma ya fi muhimmanci. Hanya ta farko ita ce assasa aƙidar musulunci, kafa ta tun daga turakunta yadda mujaddidi ɗan fodiyo Allah ya ƙara masa rahama da yarda ya kafa ta a wancan lokaci da ka faɗa. Haka wancan aikin da ya so mai na shekaru 40 kafin ya kare kansa, muna akan wannan aikin shi ne karantar da tauhidi, sanar da mutane darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da irin haɗin kan da ke tsakaninsu da iyalan gidansa, da cewa babu take saka a tsakaninsu, ɗan uwan juna ne, masoya masu ƙaunar juna, masu auratayya a tsakaninsu, masu gudanar da ayyuka a lokaci ɗaya kuma iri ɗaya tare da nuna cikakkiyar ƙauna da so a tsakaninsu. Wanda rashin samun wannan ya kafu a inda aka fito, duk lokacin da ana da'awar sunna zaman ba a wannan gini ba, shi ya ba addinin shi'a damar shigowa a cikin wannan kasar tamu. Ba haka, abu na farko da muka fuskanci wannan sabon bid'a da shi ne karantar da aƙida ta ƙwarai, yadda wannan muguyar aƙida ba za ta samu yaɗuwa a wannan kasar ba. Na biyu shi ne maida martani a kan rikice-rikice da shubuhohi da ruɓaɓɓun hujjoji waɗanda 'yan shi'a suke kafawa, waɗanda a sakamakonsu ne suke so su karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai tara komai jefinsa ba banda 'yan iska tun da bakinsu. Saboda haka da surukansa da abokansa da almajiransa da iyalansa da kowa ba na kirki bane in banda mutum hudu ko biyar ko shida, ƙurewa da suka ta ilo zuwa 12 ko 13, sauran duk ba mutanen kirki bane a cewarsu. To sai muka rinka kokarin bayar da martani akan hujjojin da suke kawo kan wannan daga alqur'ani da hadisi. Akan haka alhamdulillah an wallafa littattafai da dama, kuma malamai sun yi wa'azoji iri-iri, sannan an yi kwasa-kwasai da daurori akan wannan. Wannan haske alhamdulillah ya yaɗu sosai, ta yadda ina baka bisharar cewa da dama daga cikin 'yan shi'a waɗanda hasken wannan bayanin ya yi tasiri a cikin su alhamdulillah. To hanya ta uku ita ce ta kariyar kai, wannan kuma ita ce kuke ji a Zaria, ita ce ta kai Kano, ita ce aka ji ta a Maradi, aka ji ta a Saudi Arabia, sati biyu ma da suka wuce ina kasar Qatar da Dubai, ba abinda ake tambaya ta sai wani wace irin arangama ce ta faru tsakanin ahlus sunna da shi'a. Wannan shi ne ake ji, amma mu abin da muka ɗauka wannan lalura ce kawai ta kariyar kai idan ta kama, amma asali shi ne mu karantar da mutane addini, mu karantar da su aqida, mu gaya musu gaskiya, kuma mu fallasa ƙarya ɗin. Hatta wato kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce wa amta amran zabadu fa yadhhabu jifaan wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkuthu fil ard, kamar yadda ma Allah ta'ala ce jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Alhamdulillah ɗan uwa ya sun nuna tasirin wannan karatu ta hanyar aiko tambayoyi masu dangin yawa. Sai dai ba zai yiwu malam da kanshi alhamdulillah ya shiga cikin tambayoyi a ƙarshen karatun shi, ko ba zai yiwu mu saki jiki a irin wannan lokaci mu ba da dama a yi tambayoyi duka ba. Daga cikin tambayoyin da aka kawo kuɗin da ina ganin za su dace da karatun rana na gobe, kamar tambayoyin da suke da alaƙa da zinari, zakkar zinari, tambayoyin mata da sauransu, akwai karatu na mata ƙarfe 12 a darul da'wa, ina kyauta zaton za su dace da wannan wurin. Akwai kuma tambayoyin da za su iya dacewa da cigaban wannan karatu da zai zo gobe, ta ɗauko da wannan موضوعي كود صعب موضوعي لا صدق إذا كرتون نزاعي كما أدار الدعوة غودي كو كما حدور نزاعي جامعة جامعة سوين الفوديو ذكر في خود دربي نمريكي إن الله يسمى تو أما أكون رسوك أندا زنغوا باتي إن باما ما لم باما يتي ولا أبا كنسي كافين تنبيين يقوى بداما سنة سن مالا الباني يباس لما ويا ina da wannan kalmar da barki Abu Bakar mu wahal da wannan sai dai ban san police issue ko kana da wata waya ta daban wacce ta amsa fatawaki da sauraron ɗan uwa dalibai daga ko ina ko ko dai waya ka ce ta sauraron communication wanda ba a abin nan idan akwai wannan za mu so ka sanar da jama'a nabiyu tambaye da dama sai magana game da CD wanda malam Albani ya tallata ko shelan ta cewa yana wallafawa dangane da aukan alhudi ayyukan da suka danganci rubuce-rubucen mujaddadi da ƴaƴansa da kanninsa da mataimakansa wai a ina aka kwana dangane da wannan CD sannan na uku wasu da dama sun aiko tambaya wai da Allah kasancewar ka mutumin zaliya wai me zaka ce mana wane ne al-zaksaki wannan kashi na farko na tambayoyin kenan kashi na biyu kuma idan malama zan bada ansa zan tambaye shi
to assalamu alaikum to a tattaice in na iya rike tambayoyin dan sun zo da yawa haka tambayar farko da aka yi ita ce lambar waya domin sauran an jinkirtar da su zuwa ga wuraren da suka dace kuma akwai isharori da malam yi akan cewa gobe akwai haduwa da za a yi da mata za a yi wa'azi a can darud da'awa karfe 12 to dai wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ka tabo jambaki da gazal da sauransu a yi shiga irin ta musulunci dangane da lambar waya mu gaskiya ba ma personalizing din harkokin da'awa to ba ma mai da da'awa cewa abu ne na mutum guda don haka ba ni da wata lambar waya wadda za a ce ita ce ta da'awa sai dai a gabatarwa mala ya gabatar da ni cewa shugaban cibiyar yada ilimi ta darul hadithi salafiyya to ita darul hadisi salafiyya tana da lambobin waya wadanda in ka bugo to shikenan ko ka same ni ko ba ka same ni ba amma dai zaka ainihin samu fatuwa insha Allah wannan lambobin waya kuwa ta farko ita ce 06937777 ta ɗaya kenan wannan lambar waya ce akwai kuma 06933 0240 sibli 6 3 3 0 2 4 0 wannan lambar waya ce kuma fax ce waɗannan su ne lambobin wayar mu insha Allah CD na dan Fodio mun kira shi Fodio Project yadda muka tsara wannan aiki shine tattarawa da kuma juye littattafan Shehu Usmanu da Shida Malam Abdullahi Gondo da Muhammad Bello Sarkin Musulmi da kuma Nana Asma'u wannan aiki matakin shi na farko kenan da na biyu tattarawa da juye su a cikin computer sai kuma tabbatar da nassoshin a yadda suke daƙiƙi kenan sai kuma ta'aliki yin sharhohi a idda ake bukata sai kuma takhrijin ayoyi da hadisai a bayyana aya kaza da suka kawo a wuri kaza take a Qur'ani hadisi kaza a wuri kaza yake ya inganta ko bai inganta ba bayan wannan sai fuska ta biyu ta aikin ita ce dora wannan aiki akan CD na computer fuska ta biyu na wannan aiki shine dora shi akan internet na uku kuma shine buga shi a bisa tsarin buga littattafai da aka saba wanda mun sa wannan aiki majmu'atu rasaila wa masaila alifudi zuwa makon da ya wuce dinnan mun kammala guda 111 yanzu muka kammala waɗannan 111 da muka kammala mun kammala su a halin farko ne wato na tattarawa da juye su a cikin computer kuma muna kokarin barin su a yadda su shehu suka bar su shine muna bi mu wasalce su tsaf to sannan fuskokin ayyukan na gaba za su biyo baya wannan aiki ne kasantuwar ni da abokan aiki na ne muke yi to aikin baya gudana cikin gaggawa amma dai ana nan ana yi lalle ana nan ana yi kuma insha Allahu ta'ala gobe ta ki wasa kamar yadda Bahaushe ke cewa mu ko sai mu ce insha Allah ana nan wata ran za a ji an yi shelar cewa wannan al'amari ya bayyana cewar kuma matsayina na mazaunin Zariya ko sai dai ni ba mazaunin Zariya bane jama'a ni dan Zariya ne gaba da baya wa walidun wa ma walada an haife ni ni ma na haifa dan haka ni ba mazaunin Zariya bane ni dan Zariya ne yawa to in ko haka ne to kar ka san kar zazzaki ba wani bane zazzaki sai ɗaya daga cikin ƴaƴan da malam Yaqubu ya haifa wanda malami ne na fiqihu dake ainihin karantar da karatu fiqihun saure kuma yana daga cikin mallawa kuma gidansu na asali na dadu yana nan bayan sarkin gidan bayan sarkin Zazzau bayan gidan sarkin Zazzau anguwar da aka fi sani da anguwar Kwarbai kuma wani abin mamaki shine a gidan shi kadai ne ya fi tsare ya zama dan Shi'a in ba haka ba yayyen shi dukkan su to ƴan Ahlus Sunna ne hasali ma dai ɗaya daga cikin wanshi wanda suke uba ɗaya a yau shine shugaban kungiyar Izala na Zariya to abin mamaki zazzaki bai tsaya ya yi karatu na musulunci tun yana karami ba don haka tafiyar shi karatu a inda ya je ya samu kanshi a tsangayar karatu ta jami'ar Ahmadu Bello a cibiyar karantar da tattali wato economics to a nan ne kishin addini ya taso mishi a ƙarƙashin MSS ita ko kungiyar MSS kuwa ya santa wata kungiya ce da aka kafa ta a 1954 ba dan komai ba dan te kokarin tabbatar da yada jimillar musulunci a cikin makarantun secondary da jami'o'i da makamantansu to amma galibin abin da yake faruwa tun a da a MSS wanda shi ya haifar da taimakawar irin wannan matsala ita ce MSS tun a wancan lokaci sai yanzu abin da ba a rasawa bata bada muhimmanci game da karantar da aqida ba ita ce magana da kuka ji malam ya ne duk inda ba a bada muhimmancin karantar da aqida da nufin cewa karantar da aqida yana raba kai to za a iya samun bala'i zai iya barkowa irin na zazzaki ko fiye da na zazzaki to da haka duk inda kuka zauna aqida ta zama ita ce abu na farko tauhidi sakamakon wannan suka taso ga su matafa suna son addinin amma ba su san shi ba to dan haka fagamniya ta yi ta diba fagamniyar ikhwanul muslimuna ta Hassanul Banna ta dibe su ana nan ana fagamniyar su Hassanul Banna sai aka zo 78-79 kuma sai aka samu gwamnatin Shi'a ta Iran kafuwar wannan gwamnatin Shi'a ita ta ja MSS ta aika da wakilai su taya murna ga gwamnatin Iran cewa an kafa gwamnatin musulunci zazzaki yana daga cikin wakilan MSS da suka je a wannan lokaci Iran ta yi farin ciki kuma bayan waɗannan shugabanni ko wakilan MSS sun dawo Najeriya Iran ta aiko da ainihin nata wakilan su zo su yi bangajiya da kuma neman haɗa gwiwa don a yi aiki tare
a wannan zaman da aka yi an yi shi a cikin masallacin ABU ne, kuma a 1979 aka yi wannan zaman. Daga cikin wakilan zaman har akwai shi Zazzaki, shugaban MSS kuma a wannan lokacin, yanzu professor ne na Sharia and Civil Law, shine professor na Iya Sada, shine shugaban MSS a lokacin. Aka yi wannan zaman, da aka yi wannan zaman sai matsala ta faru, domin Iraniyawa sun ce MSS ta faɗi irin gudunmawar da take so a yi mata. MSS suka ce to su sai Allah ya ɗora gaskiya a bakin su, duk da ba wasu malamai bane masu ilimi, amma suna da son gaskiya kuma suna da ƙoƙarin aiki da ɗan abin da suka samu. Sai Allah ya daidaitar da bakin su, sai suka ce to mu a nan ƙasar muna da wani bijimin malami kuma gwarzo wanda ya kafa da'awa ta musulunci kuma ya yi gwagwarmaya, don haka ya burge mu kuma ya ba mu sha'awa kuma mun amince da shi, shine Usman Dan Fodio. Don haka mu ma muna son mu yi aiki ne irin nashi. An yadda da shi a ƙasar nan, in muka kawo shi muka ce za mu yaɗa da'awar shi, kowa zai taho. Don haka ga littafan shi rubutu ne irin na hannu, muna so tunda ku kun kafa gwamnati kun samu kuɗi da iko, ku je ku buga mana waɗannan littattafai. In kuka buga mana waɗannan littattafai, to sai mu zo mu karanta su mu ga yadda yayi ya kai ga nasara, mu ma mu yi mu kai ga nasara. Kun ga wannan nazariya ce tayyiba, tunani ne mai kyau wannan, madalla da shi. Amma da Iraniyawa suka ji wa za ku ce a buga muku littafan Dan Fodio, aƙida Dan Fodio kuke so ku yaɗa, mu aƙida Shi'a muke so ku yaɗa. Da haka sai Iraniyawa sai suka zame, da suka zame sai Zazzaki ya lallaɓa ta bayan fage. To ina son ka ja layi, daga wannan ranar ne ya faɗa ya kacaɓe tsakaninmu da Zazzaki, in kai saurayi ne ko yaro ɗan bana bakwai. Daga wannan ranar da Zazzaki ya lallaɓa bayan fage ya je ya sami Iraniyawa, sai suka yi signing contract yarjejeniya cewa shi ya ɗau nauyin zai yaɗa wannan aƙida ta Shi'a. Na haka Iran ta ƙarfafe shi kuma ta goyi bayan shi. An yi wannan sai rikici ya ɓarke a 1980 da abu ya fara bayyana a Basawa Teachers College. Na faɗi wannan ne saboda wasu daga cikinku daga Sokoto na iya shaida akwai 'yan Sokoto da suka je, amma ban san ko su waye ba, don lokaci ya yi tsawo, yau shekara 28. Basawa Teachers College wadda ita ce yanzu FGGC Zaria, da aka je IVC sai wannan aƙidar ta fara fitowa. Da ta fara fitowa sai muka ce to ba mu yadda ba, da muka ce ba mu yadda ba lokacin nan sai aka fara cewa ai wannan ba wai Shi'a ba ce. Da yawancin mu da muka ce ba mu yadda ba, mu a lokacin muna zuwa muna koyon karatu, waɗanda suke so su lallaɓa abin wallahi su ma ba Shi'a suke goyon baya ba a lokacin, suna ganin a wannan tafiya ce fa ta tabbatar da musulunci. To lallai dai mu kafe muka ce ba mu yadda ba. To a wannan lokaci aka fara samun tangarda, yau shekara 28. To da tafiya ta yi tafiya fa, shine al'amari ya bayyana. Da ya bayyana shine Zazzaki da kanshi ya ce an fara samun fitina tawayiya, haka ya faɗi, fitinar 'yan tawaye. Tara mutane a ABU aka zauna aka yi maganganu, aka sake tara mutane aka yi maganganu, dukkan su son suna nan a wurinmu, har ya ce suna zargin shi da laifuffuka wajen 70. Duk ya faɗa sun zarge shi ya je Hajji ko Umara, ya dawo ya siyo a Tamfa, ya ba matar wani daga cikin ɗaliban shi yana nemanta, shi da kanshi ya faɗa. Sun zarge shi an aiko da kuɗi, ya musu kaulasa mai lankwasa, haka dai ya ta faɗi da kanshi laifuffuka 70. Da ya faɗa ya Allah ya isa, in iska suka rushe da kuka. To me ya faru a wannan lokacin? An samu wasu sun balle, sai dai abinda nake so in ce waɗanda suka balle din nan, abin takaici har yau kaɗan ne daga cikin su suka dawo tare da Ahlus Sunna. Sun balle din ba sa tare da Zazzaki, ba sa tare da Shi'a. Amma jama'a barin gaya muku, Zazzaki sharrin shi ya fi sharrin tsohon kumurki. idan ka zauna da zazzaki in ba Allah ya taimake ka ba da wahala ka sake zama da ahlus sunna lafiya kuma da wahala ka kaunaci musulmi in dai ka zauna da zazzaki sai in Allah ya tsarkake ka saboda haka zaman su da suka yi da shi ya saka musu muguwar kiyayya ahlus sunna ya saka musu kiyayyar malamai dan in kana zaune da zazzaki ba zai karantar da kai ba ba kuma zai barka ka ga darajar duk wani malami ba balle ka tsallake ka je karantar da kai to in mutun ya dahu a haka ko ya rabu da shi sai zama ya gama batawa da malamai kakaf saboda haka da yawanci ga sunan sun watsar da zazzaki sun ji zuwa ko ina su karatu sun ce za su yi da'awa ba su san musuluncin ba ba su san yadda za su yi da'awar ba kuma sun ki tafiya tare da malaman ahlus sunna ko su je su dauki karatu wurin su ai in karabu da zazzaki zuwa za ka kai ta istighfari kuma ka je a koya maka karatu don gaba ɗayan rayuwar zagi ce da ashar kuma babu ilimi to kaga in ka tuba sai kai ta istighfari kuma ka je kai ta koyon karatu amma karabu da zazzaki kuma ka ce ka zama malami a ina kai karatu wanda bai iya tada wasali ba yaushe zai iya karantar da wani bai iyawa saboda haka wannan musiba da ya jawo mana a ƙasar nan ita ce ta kawo wannan musibar da har yau ake ainihin fama da ita yanzu ana tabin ƙauyuka ɗan ƙauyuka suna ta karɓe ba dan komai ba saboda tana biya musu wasu buƙatu na faɗa daga gatai waɗanda suke so su yi faɗa da su wannan a taƙaice ita ce rayuwar zazzaki kuma akwai wata bakandamiyar lacca da zamu yi a Zaria a markazinmu mai suna markazu salafiya wannan ainihin lacca malam Muhammad al-Mansur yana ɗaya daga cikin waɗanda muka gayyata za su gabatar da lacca insha Allah ta'ala in fara muku somin taɓi kuma wannan lacca ce da za a gayyace ta ta ƙasa gaba ɗaya in ba a ce ta duniya ba insha Allah taken laccar shine tarihin shi'a a Najeriya da manufofinsu da kuma ayyukansu za mu yi wannan lacca da Hausa za mu yi ta da Turanci sannan za a ba da summary ɗinta da Larabci da Inyamuranci da Nufanci da yaren Ibra ba dan kuma ba dan sako ya isa kowa ya ji sakon menene ya faru yanzu haka take faruwa to wani abu ne wanda da yawanci 'yan ƙananan yara 'yan shekara 25-30 sai suna ganin menene ya sa su albani suka ki jinin zazzaki ya ci amananmu ne da sunan MSS cin amana ce kuma ba za mu ja baki mu shiru ba kai ne kake tsoron kisa ko zagi ko sharri ko kazafi amma wallahi an kashe annabawa da yawa da salihai Qur'ani ya bamu labari da hadisi amma me yace fama wa anuli ma asabahu wama za'ufu kuma sakalu ce ba su raunana ba da haka duk wanda aka ce an kashe malamin sunna ko an kashe annabi shi kuma yace to ya rufa nashi karatun dama munafiki ne ko mai raunin imani kuma haka ba karfin imani zai kara kuma gaskiya ne matakai da malam ya ce su ne matakai dama na asali dama karantar da al'umma muke yi kun taɓa jin mun daki wani ba mu dukan wani amma me yasa muka ce mun yadda da matakin da muka ɗauka ko ka ɗauka shine in dai an yi abin da aka yi to ko wallahi kar ku zauna ku susuce irin yadda kanawa suka yi ana yi kuma to sai dai a tafi janaiza biyu man ba haka ba ku ci gaba da karantarwa karantar da mutane muke ko ba za mu je na ba wannan shine aikinmu to amma in aka taba mu fa fitina ba ta da degree ba wanda yake da fitina ba wanda yake da degree fitina kuma kowa zai iya zama professor a kanta ya kar bayani kenan assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah shige wannan bakan da mai lecture da malam Albani ya ba da sanarwa mutanen Katsina ila so riga mutanen Zazzau a ranar Juma'a ta jibi insha Allah da Asabar da Lahadi da Litinin malamai da dama daga sassan wannan kasar musulmi watakila har da shi malam Albani da almajirai irina za mu gabatar da lectureci akan annobar Shia a garin Katsina. Tambayoyin da suka rage zan so in dunkule su waɗanda nake ganin ya zama dole mu gabatar da su saboda alaƙar su da abinda aka gabatar. Da farko ne yake wai gafarta malam. Ni fa na ji duk malamai idan suna maganan sadaki, sauƙin aure sukan kawo labarin Malam Sa'id ibn al-Musayyib. Da yadda ya aurar da Isa ga Malam Kasir ko Kusayir. Shi wai aka raba kallahu yace gabanin Malam Sa'id an samu wanda ya yi irin wannan aure, kuma ko malaman da suke bayan sa sun yi koyi da shi. Na biyu wani kyakkyawai a karbaka Allah mai yake janyo yawan aurace-aurace haɗi da saki a wannan ƙasar tamu ta Hausa. To sai wani ɗan ƙara fashin baki a tasa tambayar, sai ce wai a karbaka Allah ba ka ganin sauƙin sadaki a ƙasar nan ma shi ne yake janyo rashin sanin haƙƙoƙin mata da yawan sakin aure? Ina fata ban yawa tawon malam tambayoyin ba.
To a taƙaice a iya sani na ban san wani da ya yi irin wannan da Sa'id ibn al-Musayyib ya kafin shi ba. Sa'id ibn al-Musayyib din na sani. Dai kenan. Na biyu, ni ban yadda da cewa sauƙin sadaki ne ke kawo yawan mutuwa a aure ba. Abin da ɗauka rashin tarbiyya ce daga mai sakin ko wanda ake sakin ko duka. Wannan kuma sai ta zama matsala ce kenan daga cikin matsalolin jahiliya wadda ta ja mana matsalar yau. To me maganin ta shine abin da annabawa suka zo da shi. Shine wahayi, Qur'ani da sunna a ɗauka a yi maganin wannan fitina. Na uku, sai magana dangane da cewa a menene sadaki ko? Eh malam? Sauƙin sadaki. Sauƙin sadaki ba shi bane ya kawo. A'a. Wani zai ɗibi miliyoyi ya auren kuma bayan sati guda sai ka ji ya sake ta. Saboda haka ni abinda nake cewa kowa ya dawo cikin taitayin shi game da tarbiyya ta musulunci. Amma bari in yi wata magana jama'a. Maganar da malam ya ɗazu a kan karantar da jama'a. Abinda muke cewa ko jama'an ana karantar da ku kuna zuwa? A'a, ai ƙararragon fito in faɗa kuma kowa ya natsu ya ci. Idan baƙon malami ya zo duk garin da ya zo sai kaga an taru an cika. Shin idan malami ɗan gari yana karantarwa ana taruwa haka? To in ko ba a taruwa akwai matsala. Mu dai a zariyan muna wa'azi gaskiya saboda Allah ba a ana cika fiye da yadda ake cika ba in mun je wasu wurare. Saboda haka akwai matsala. Idan daga malaman ne su gyara, in daga masu sauraron ne su gyara. Amma kuskure ne a ce malami ya sadaukar da lokaci zai karantar amma al'umma su ki zuwa. Na ɗaya. Na biyu, ya kamata a ji tsoron Allah a sani da cewa wa'azi ko karantarwa ba wai sai in nazo zan yi raddi ga wane ko su wane ba. Ba sai in nazo zan yi raddin wa'azi mai cewa wane ɗan wuta ne ko wane kafiri ne za a taru ba. Ya kamata mu dubi matsalolin addini, akwai aqida a ciki, akwai ibada a ciki, akwai mu'amala a ciki, kuma dukkan su ana buƙatar mu da cewa mu ainihin koye su kuma mu koyar da su. Da haka jama'a, ina yi muku wasiya da cewa don Allah in an taru za a karantar da ku, ku rinƙa taruwa. In ko ba haka ba to za a samu tufka da warwara. Ana karantarwa ba kwa taruwa. Dole ne masu miyagun aƙidu su zo su ɗibi na ɗiba. Wassalamu alaikum.
Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh. Wai Bahaushe ya ce laifin daɗi? To alhamdulillah wannan daɗin bai ƙare ba. Domin kuwa za mu ɗora a gobe ƴan uwa ɗaliban ilimi akwai zama na musamman. Duk da farko an yanke shawaran ba za a yi sanarwar shi ba. Amma watakila karancin lokaci ya sa dole sai mun faɗa. Ɗaliban ilimi muka ce muna nufin malamai masu wa'azi. Akwai haɗuwa ta musamman da ƙarfe 9 a darul da'awa. Akwai kuma wa'azin mata 12 na rana. Akwai kuma haɗuwa da ƴan uwa ɗalibai lecture dai ta musamman a can mazaunin jami'a na Dundaye da ƙarfe 4:30. Sannan akwai wa'azin dare in Allah ya so. Angona tabbata ba zai rasa abinda zai cewa wannan al'umma da ta taru a dalilinsa ba. idan kuma ya wakilta to muna jiran wakilin sa. Bayan haka ita ma Daru Da'wa da ta dauki nayin wannan gayyata ta daka nakiya ta je zazzau daga yato malama Malam Albani to su ma ba za su rasa abin da za su ce ba, ban sani ba, za ka da kalmomin biyu ne ko to shikenan. To bismillah,
a'udhu billahi, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Na nike tsaye a madadin shi wanda ya gaya ci wannan walima, shi ne Isa Shehu Gamba, domin nuna farin cikin mu bisa ga zuwar malam da kuma gabatar da wannan lecture. Da fatan Allah ya sanya albarka a cikin wannan, Allah ya mayar da malam lafiya, sannan Allah ya sanya wannan ya zai tsira gare mu da shi baki daya. Sannan ko da ke an ce akwai wanda zai bayani kan Daru Da'wa, duk da haka din a madadin ita cibiyar Daru Da'wa wadda ta gabatar da wannan lecture din da kuma shi angon, duk muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da dinna muna ayi wannan lecture lafiya, an kare lafiya, kuma muna fatar Allah ya mayar da malam gida lafiya, Allah ya sanya albarka a cikin wannan, Allah ya ba su zuriya bai ba, ya sanya albarka kuma ya sauda auren sa da kuma sauran harkokin musulmi baki daya. Wanda suka yi kokari ga wannan lecture din da shi malam din da kansa da kuma shi malam Masud Ibrahim wanda ya yi kokari ga gabatar da malam da kuma tsayuwa akan wannan aikin, da sauran yan uwa musulmi baki daya wanda suka zo wannan, Allah ya mai da kowa lafiya, Allah ya sa a yi wannan wa'azukan zai baki daya lafiya kuma kare lafiya. Allah ya taimake mu, ka taimake addinin musulunci. Subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nasabtu tu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.